avec notre collègue Adam Maxwell, qui est mon invité ce soir.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba, 15 ga watan Nuwamban shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa babban bankin Najeriya ya shelanta cewa za a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi, kuma babu ranar da za a dakatar da amfani da su. A makwabciyar jamhuriyar Nijar kuma, matsalar karancin kuɗi na ci gaba da ta'azzara a sassan ƙasar sakamakon takunkuman da ƙasashen Afirka, Renon Faransa, suka sanya wa ƙasar ta Nijar bayan juyin mulkin soji. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda ake samun yawan hatsarin jiragen sama a Najeriya, da kuma yadda yake halaka rayuka tare da jikata wasu da dama, wanda Hassan Umar Tambol ya hada mana. Akwai kuma labaran wasanni da Ghana, wanda Ridwan Abbas zai kawo mana. Amma yanzu ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun kai samamiya asibitin Shifa dake Gaza da safiyar yau Laraba, suna neman mayakan Hamas bayan da suka ba jami'an ma'aikatan lafiyar yankin gargadi na Mentoci. Babban daraktan ma'aikatan lafiya na Gaza, Dr. Manir Al-Bursh, ya faɗa wa gidan talabijin ɗan Al Jazeera cewa sojojin Isra'ila sun kai samamiya bangaren yamma na cibiyar lafiyar. Sojojin sun ce sun kai na'urori da abincin jarirai da kuma kayan jinya a asibitin da ya sha fuskantar farmaki. Ga abokiyar aikin Aisha Ma'azu da fasarar wannan rahoton.
Tun farko dai, Amurka ta goyi bayan da'awar Isra'ila na cewa Hamas, kungiyar da Amurka ta ayyana da kungiyar ta'addanci, tana fakewa da guzuma ne ta harbi karsana da asibitocinsu.
Hamas and the Palestinian Islamic Jihad, PIJ, members operate a command and control node from Al-Shifa.
Hamas da yan Palestino da kuma Palestinawa masu da'awar jihadin musulunci, PIJ a takaice, suna da wata cibiya inda suke gudanar da ayyukan kai hare-hare daga asibitin Shifa a birnin Gaza. Sun jibge makamai a wurin, sannan a shirye suke su kai harin martani kan sojojin Isra'ila a asibitin.
Har yanzu, kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby, a wata ganawa da manema labarai a jiya Talata a cikin jirgin gwamnati da ake kira Air Force One, ya ce Amurka ba ta goyon bayan kaiwa asibitoci hare-haren sama. Isra'ila ba ta bayyana hotuna ko bidiyon da za su tabbatar da zargin nata a game da Hamas a asibitin Shifa ba, ko da yake ta yada wani faifayin bidiyon sojojinta suna harbin wasu mayakan da ke gudanar da aikin su a wani gini cikin wata unguwa. Hamas da kungiyoyin asibitin sun musanta duk zargin da ake cewa asibitin na zaman maboya ga mayakan.
Sojojin Ukraine sun kafa sansani a gabashin gabar kogin Dnipro a yankin Kherson, a cewar wani jami'in Ukraine. Ukraine ta sha yunkurin fata takarda karan rashi daga gabashin gabar kogin mai mahimmanci, wanda ya kasance wani shinge da ya hana Ukraine din ci gaba da dannawa yankin Kherson zuwa yankin Crimea da Russia ta mamaye. Har ila yau kogin ya raba, wato ya ba Russia damar jibge sojoji a wasu yankuna masu tsauraran matakan tsaro na gabashin Ukraine kamar Zaporizhia. Vladimir Saldo, gwamnan da Rasha ta nada a yankin Kherson da ta mamaye, ya tabbatar da cewa sojojin Ukraine sun kafa sansani a gabashin gabar kogin Dnipro, amma ya ce kananan rukunoni ne suke zuwa kuma suna jin jiki. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan majalisar dokokin Amurka sun yi kira ga shugaba Joe Biden da ya sa batun neman sakin wasu 'yan ƙasar Amurka da ake tsare da su a China ba bisa ka'ida ba da mahimmanci, a lokacin da zai gana da shugaban China Xi Jinping a yau Laraba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce China ta tsare wani dan kasuwa daga jihar Texas a nan Amurka mai suna Mark Sweden da Kylie ba Amurke dan asalin China shi ma dan kasuwa daga Long Island a birnin New York da kuma Pastor David Lin na jihar California da duk aka tsare su ba bisa ka'ida ba. Dan majalisar wakilai daga jam'iyyar Republican Michael McCaul, shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar wakilai, ya shayi magana akan Mark Sweden. McCaul ya buƙaci Biden ya sanya sakin Amurka wanda China ke tsare da su ba bisa ka'ida ba a cikin ajandar ganawarsa da shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, Babban Bankin Najeriya ya shelanta cewa za a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi kuma babu ranar dakatar da amfani da su. Kafin wannan sanarwar, 'yan ƙasar da suna sun fara fuskantar ƙarancin takardun kuɗaɗen kuɗi a hannuwansu. Ga dai Rukan Yabasha da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
A sanarwar mai dauke da sa hannun daraktan sadarwar bankin Isa Abdulmumin, ya ce babban bankin na Najeriya CBN zai ci gaba da amsar tsaffin kuɗaɗe, kuma izuwa yanzu ba ta sanya ranar daina amfani da tsaffin kuɗaɗen ba. Idan za a iya tunawa, babban bankin na CBN ƙarƙashin tsohon gwamnan bankin Godwin Emefiele ta buga sabbin kudaden naira 200,500 da kuma 1,000, kuma ta sanya wa tsoffin kudaden wa'adin daina amfani da su a watan Disambar shekarar 2023. Sai dai kafin wannan sanarwa ta babban bankin Najeriya, 'yan kasar sun fuskanci karancin kudade a hannuwansu da za su gudanar da rayuwar yau da kullum. Shin ko wannan sanarwar za ta iya kawo ƙarshen karancin kudade da al'ummar kasar ke kokawa? Tambaya da na yi wa Dr. Isa Abdullahi Kashiri, manazarci kuma malami a jami'ar tarayya ta Kashiri da ke jihar Gombe, ga kuma ƙarin bayani da ya yi.
Idan ba mu manta ba can dab da ƙarshen gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, an yi wannan abin da ake neman, wato ake kira cashless policy, takaita yawo da kuɗaɗe a cikin jama'a. To ko a wancan lokacin kotu ta ce a janye wato wannan hukunci na cewa ba za a yi amfani da tsofaffin naira 200,500 ba sai har watan 12 na wannan shekara, wato Disamba kenan. Kinga tsakanin wannan lokaci an yi canjin gwamnati, kuma gwamnatin da ta zo a watan 5 ba ta ɗauki wancan manufa ta gwamnati ta cewa za a dakatar da amfani da waɗannan kuɗaɗen ba. Kuma babban bankin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwa cewa ba ta ce a dakatar da amfani da waɗannan kuɗaɗe ba a wannan lokaci.
A hirarsa da muryar Amurka, ɗaya daga cikin ma'aikatan bankunan Najeriya da bai so a ambaci sunansa ba ya ce.
Idan muka kalla mu kan mu ma'aikatan bankin, za mu iya cewa yanzu akwai ƙarancin giftawa na shi kan shi kuɗi da yake a tsakaninmu da su 'yan kasuwa da raguwar mutane masu ajiyar kuɗi. Kusan za mu iya cewa shi kan shi kuɗin ya yi ƙaranci daman a hannun al'umma, ta haka yanayin yadda irin kuɗaɗen da suke shigo mana musamman na ajiya da makamantansu, yanzu gaskiya akwai ƙarancin waɗannan kuɗaɗe.
'Yan Najeriya dai na ganin wannan sanarwa ta CBN ka iya taimakawa wajen rage raɗaɗin ƙarancin kuɗaɗe a hannun da al'ummar ƙasar ke fama da shi.
Wannan kusan abu ne wanda za a iya cewa ya yi wa mutane da yawa daɗi. Dalili kuwa shine kasancewar akwai ƙarancin sabbin kuɗin a hannun jama'a, wadda kusan a iya cewar da yawa daga cikin mutane a wancan lokaci da aka ce za a dakatar da amfani da tsaffin kuɗin sun shiga fargaban yadda za a yi su samu sabbin kuɗin. Kuma kin san akwai da yawa daga cikin mutane ana amfani ne da tsaffin kuɗin, kusan wanda za a iya cewar shine yafi yawa a hannun mutane. To gaskiya mu dai a jihar Bauchi da jin wannan sanarwa, mutane da yawa sun yi ta nuna farin cikinsu, kuma suna nuna cewar dama asalin abin da ya dace kenan.
Lallai wannan mataki da babban bankin kasa ya dauka ya zo a lokacin da ya dace, duba da cewa al'umma har sun fara tunanin cewa lallai za a fama musu tsohon ciwon da bai gama warkewa ba, musamman na karancin kuɗi da aka fuskanta a watannin baya. To amma wannan mataki muna fata zai kawo sauyi sosai, domin a halin da ake ciki yanzu hatta bankuna da wurin masu POS idan ka je kuɗin ana baka shine a takaice.
Yanzu dai ƴan ƙasar na dakon ganin yadda babban bankin na Najeriya zai wadatar da ƙasar da kuɗaɗen da suke buƙata a hannu. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To a gaida Ruqayyah Basha da wannan rahoton. Ita ma makauciyar Jamhuriyar Niger tana fuskantar makamancin irin wannan matsala. Matsalan karancin kuɗi na sefa na ci gaba da ta'azzara a sassan Niger sakamakon takunkuman kasashen Afirka ta yamma renon kasar Faransa, wanda suka azaba kasar Niger bayan juyin mulkin soji, inda suka hana shigar da takardun kuɗi na sefa a bankunan kasar. Yanzu haka matsalar karancin wato takardun na kuɗi ya gurgunta harkokin kasuwanci a wasu jihohin Niger, inda masana tattalin arziki ke gargaɗi ga hukumomin sojojin kasar na samun hanyoyin magance wannan matsala. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Yan Nijar na nuna damuwa akan matsalar karancin takardun kuɗi na sefa da ke zama wata babbar matsala ga harkokin cinikayya a ƙasar, wanda take neman ta jefa yan Nijar ɗin cikin mawuyacin hali. An dai dakatar da Nijar daga cikin hada-hadar kuɗaɗe da kasuwanci a tsakanin ƙasashen Afirka ta yamma renon ƙasar Faransa, cewa da ihimuwa tun bayan kifar da gwamnatin Bazoum Mohamed Mafari kenan aka shiga cikin matsalar karancin takardun kuɗi na sefa, wanda har ta kai ga bankuna takaita ma al'ummar adadin kuɗin da za su iya cirewa daga asusunsu na banki, lamarin da ya haifar da fargaba tsakanin al'umma.
Ga sosai ma akwai rashin kuɗi, saboda yanzu gurin mai shago zaka ta iya sayayya, ga kada kuɗin kana riƙe da su kana sanya baka wani abu, amma sai ya kusanta maka kwata-kwata babu canji. To kenan in akwai kuɗin me za a sa canji ya yi wuya? Kenan shi ne yasa waɗannan tsohon kuɗin suka yi yawa cikin, tunda babu sabi. Da wuya yanzu ka taya ka je ka yi sayayya cikin canjin da ta a baka, ya zamanto akwai sabo guda takarda.
Mun lura da akwai matsalar kuɗi cikin kwanan, saboda daga mutane zaka gane babu kuɗi, dama can akwai rashin kuɗi, amma ba kamar yanzu ba, abin yayi yawa yanzu.
Eh, gaskiya kuɗi akwai karancin su, wani bi canji ka nema baka samu ba, hatta kai ma ciniki ka hakura da shi. Wannan hakan ne, akwai kuɗi akwai karancin su.
Yanzu haka dai matsalar karancin takardun kuɗin na sefa ta so mu gurgunta harkokin kasuwanci a wasu sassan kasar ta Nijar, a cewar Mutaha Haruna, wani ɗan kasuwa a Agadez.
Ɗan kasuwa ne wanda muke harka ta kuɗi, tunda lokacin da muke buƙatar su mafi yawa ba mu samu su, saboda ko da za mu shiga mu kuɗin a banki ba za mu same su ba. Ka san duka abin da kake buƙata in baka same su ba a lokacin da kake so, ana iya cewa iya dan rage mana ƙarfi, tunda abin da kake da shi shi ya kamata ka tsaya kai. An kace wani abin nan baya hannunka, kace za ka haka shiga cikin wani hali wanda ke ba za ka iya fita ba.
Masana tattalin arziki irin su Musa Bashir na ganin dole hukumomin mulkin sojin Niger su samu hayoyin warware wannan matsalar, duba da halin da al'ummar kasar za su shiga sakamakon karancin takardun kuɗin na sefa.
Muna ganin cewa tsarin business kin bai tafiya da kyau, shi yake sa ake ta gamuwa da tsafin kuɗi, kuma bankina su ma daga bangaren su kamar al'amuran bankina shi ma ya canza ba kamar irin da ba. Wajen bankina ne su ma ba su samu sabbin kuɗi daga su ma bankina, kenan tsohon kuɗi ne ke yawo ke zuwa iya dawowa. Mu dai muna so dai a bi hanyoyi da suka dace a samu dai a gyara wannan lamari dai a daidaita, in aka yi haka kin ta ce hanya wadda za ta ba damar da al'amura za su dawo dai kamar da dai.
Niger ce ƙasa ta uku da sojoji ke mulki a yammacin Afirka baya ga Mali da Burkina Faso. ECOWAS ɗin ta sayi takunkumi masu tsauri akan sojojin da suka yi juyin mulki a Niger, ciki har da hana su amfani da kuɗaɗen ajiyarsu na ƙasashen ƙetare da ke bankunan shiyar. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Sakai da Hamid Mahmud da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan faifan.
Auta waziri kuke zai malam, ku zo ku zaga autar mata, kar ku taba mini yar gata, ku bar ni kawai nayi wata rawa, babu irin ku cikin mata. Bye.
to madalla da fatan an shakata da wannan farfan yanzu kuma ga Umar Hassan Umar Tambuwal.
Tun shekaru aru-aru ake samun haɗoran jiragen sama a ƙasashen duniya a yankunan Turai, Amurka, Asiya, Gabas ta Tsakiya har da nahiyar Afirka. Haɗoran jiragen sama dai ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da jikata wasu mutane da dama a faɗin duniya. Wata ƙididdiga ta nuna cewa a tsakanin shekarar 1969 zuwa shekarar 2022 mutane 2038 ne suka mutu a sakamakon haɗoran jiragen sama a Najeriya. To ko ƴan Najeriya suna da masaniya a game da haɗoran jiragen sama?
Sunana Magaji Dan Malam Gada Wande. Ko wani lokacin da mutane suka je Saudiya, mutane Sokoto, lokaci ina Sokoto, jirgi ya zo ya taso daga Saudiya ya faɗi, mutane sun mutu.
A cikin waɗannan mutun nan ko akwai wani mutum guda wanda ka sani?
Akwai wani cham Sokoto wanda aka ce ma Alhaji Helele, shi dai ni sani cikin mutanen da suka rasu dinnan.
Mutane suna dai a cikin jirgin?
A suna da mahajjatan Sokoto gaba ɗaya, kila ma duk gaba ɗaya ma su da su lokaci.
To bayan shi ka taba ji labarin fado wani jirgin sama ko ka gani?
To na taba ji nan Abuja jirgin sarkin musulmi lokacin da suka taso, mutane Sokoto nan ma kuma sun fadi, kuma mutane sun mutu sosai wurin nan. Kadan ne abba su mutu, ba su wuce biyu ko uku ba.
To duk a lokacin da ka ji wani jirgi ya fadi har mutane sun mutu, wasu sun ji rauni, yaya kake ji a zuciyarka?
Ina bakin ciki saboda hasara dan uwa musulmi wanda ke dan uwanka. Ina bakin ciki da haka nan wallahi, da tunanin kuma yallanzo.
Ka ce ka taba ganin wani jirgi da ya taso ya wuce sararin samaniya birnin Sokoto a gaggauce?
Lalle shi ko da daddare ina bacci, sai ni falka lokaci ina ma yaro na sosai, can da niggar jirgi ya taso da ƙarfi wajen iya fudin ne, ya taso kudu ga Sokoto, ya taso mu arewa da tahiya na, amma da niggar jirgin ne ya tsara, na tabbata tahiyan nan da ya kai ba ta yi hankali ba ne, can sai je fadi. To da ya fadi da sai sai ni ji labari an ce can wajen bangaren Goronyo din nan can ne ya fadi jirgin nan.
Sunan na Kyari Ali Bukar. Na taba jin jirgin ya fadi a Ogun State kusa da Abeokuta wani shekaru lokacin da Obasanjo yake kan mulki.
To me ka ji game da faduwar wannan jirgi?
Gaskiya abun ya yi shokin mutane sosai, saboda mutane sun mutu da ba ma wanda ya fita mana gari a lokacin nan. Wani kauye ne ya faɗi, kasan da yake ni ina ibada lokacin farko a mulkin Obasanjo.
Wani labari kaji an ce ya yi sanadiyar faɗuwar wannan jirgi?
To gaskiya wannan ba za mu san sanadin abin da ya sa ya faɗi ba, amma yawanci Malam Hassan wa nan Najeriya zan ce ko Afirka muna da sakaci wajen bangaren jiragen nan Turai da sauransu kasashen da suka ci gaba, ba za ka ji yawan haɗin jirage ba. Amma a Afirka ko rashin kula ne na ma'aikata ko me ba mu sani ba, sai ka jirgi ya faɗi, jirgi ya faɗi a nan ayin ba ka manta ba cikin garin Kano ko kusa da gari ne dai a wani shekara lokacin jirgin Kabo da ya fadi.
Sunana Alhaji Azzikabo Dinga. To na taba ji da dadewa lokacin da jirgin Alhazza ya yi hadari, bayan shi sai kuma wanda ya riga da yake ciki da su wai su ya rubo dinga shi ma ya yi hadari, yan Sokoto da sun yi hasara yan uwansu a lokacin.
A lokacin da jirgin nan ya fadi, wani hali yan uwan mu waɗannan mutane kaji sun shiga?
Sun shiga cikin rudani don ba su san abin da suke ciki ba.
Kana iya tuna ko mutane nawa suke cikin waɗannan jirage guda biyu?
To shi dai na Alhazza babban jirgi na mai daukar mutum 100 jimbo jet, amma wanga shi kuma wanda taso da Abuja Sokoto ba san kono a ciki ba, amma mutanen mu da tsakanin Kebbi da Zamfara mutun yafi 20 wanda ya mutu.
Sunana Alhaji Karayi a cikin dan Dije a cikin garin Koko. Kwarai na taba jin babban jirgi na Makka ya taba faduwa 1990 wanda ke a lokacin nan muna da mutane a cikin garin Koko inda an ka biya diyar su, abokai na ne ma an ka biya diyar iyayen su.
Kamar mutane nawa ne na mutu a cikin wannan jirgi yan garin Koko?
To a wannan lokacin ina ganin zai kai kawalin kimanin mutun 10 a lokacin ina manta shi, abokai na uwa su ne sun ka mutu a cikin wannan lokacin.
No no kaji an biya su diya?
Le a lokacin ba yake da kuɗi, saboda gaskiya kuɗi suna da a wannan lokacin ba dai an ba su da hasu sai abubuwan hawa sun kai ta harka da kuɗaɗen.
Suna Allah sabai da 1000 Ibadan. Na farko lokacin da Obasanjo ya sai mike na uku, lokacin bai kai wata guda ba su ya faɗi, suka mutu suka musulmi ya ruganci a lokacin.
To me kaji yan Najeriya na faɗi game da faduwar wannan jirgi?
To yan Najeriya sai magana kan faduwar jirgi sun ba su ji daɗi ba.
Sunana Gaga Muhammad. Na ji wanda ya faɗi Lagos lokacin Ibrahim Bada Masu baban gida. Na ji wanda ya faɗi kuma a hanyar Lagos ɗin tsakanin Lagos da Bekuta lokacin Obasanjo. Sannan kuma na ji jirgin sojoji wanda ya tashi zai tafiya ya yi hatsari da manya-manyan sojoji a cikin Najeriya Kaduna. Sannan kuma akwai jirgin da kuma yake ɗauke da sojoji ya kai Zamfara ya dawo zai sauka Gaugawa Abuja ya faɗi. Waɗannan jiragen guda huɗu ban manta da su.
Waɗannan jirage guda huɗu da ka ji labarin faɗuwar su, ko an samu hasarar rai a cikin su?
To a haƙiƙanin gaskiya na lokacin Babangida an samu hasarar rai, na lokacin Obasanjo an samu, kuma na lokacin Obasanjo wannan ya hasu san sojojin da suka samu hatsari kuma an samu kuma wanga na Karuna an samu wanga da je zamfara shi annabiyar kuma an samu duk wani hasso sojojin da a ci guda ko shida ne ko biyar duka su babu wanda ya rayu
to anaka gani me yake sa ana samun hadarin jirgin sama a Najeriya
akwai dalilai guda uku na daya ne ma'aikatan Najeriya suna saka cigaban cike kamin jirgi ya tashi na biyu din sa cin hanci da rashawa yayi yawa wanda ya kamata a bari yayi aiki kwararre ba a bari sai alhurma da son rai wasu abubuwa suka faru an sa akwai kaddara fa abinda Allah ya kaddaro dan adam babu wanda ya saka
Captain Ado Sanusi shugaban kamfanin jiragen sama na Aeroia masani harkokin jiragen sama ne a Najeriya
kasan hakan jirgin sama ana samu a duniya kawai a Najeriya kadai ake samu ba amma akwai kasashen da hatsarin jiragen sama yayi yawa yawanci dalilin da yake zama hatsarin jirgin sama yayi yawa wannan kasashe ba su da hukumomin da ya kamata su kula da lafiyar jiragen ba sa duba su da kyau kuma kan kawo jiragen su zama ba cikin lafiya suke ba da shi sannan suka saka su a kuma su ba ka jirgin jirgin sama da ake samun kasashe da ba su da hukumomin kula da jirgin sama da zama sun bunƙasa ba cikin kula da lafiyar jiragen sama suke kaga cewa ana samun hatsarin jirgin sama da yawa jirage sun ci gaba da yawa za ka ga cewa hakan da mu hatsarin ka da yawa irin wannan na'urorin da suke kasa da suke taimakawa jirgin sama ya sauka lafiya ba sa aiki makaran kuma ba wuta ne da za ta haskaka filin jirgin sama da kyau domin su na tuka jirgin sama su ga filin jirgin sama da za su sauka.
Captain Najeriya ana samun haɗuran jiragen sama misali an samu mummunan haɗarin jiragen sama a nan Lagos kamfanin Dana an samu a Sokoto na Alhazai an samu a Kano da dai wurare dama ana iya cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake samun mummunan haɗarin jiragen sama a duniya.
Kashin gaskiya a da an samu da yawa amma bayan shekarun nan da suka wuce za ka ga cewa ba mu samu wani haɗarin jirgin sama mummuna ba da kan da kamfanin Dana da na Alhazai da Sokoto da sauransu amma Allah ya takaita abubuwan da suke ta faruwa da zama da cewa Najeriya ta shiga cikin ƙasashen da ba su da haɗarin kan jirgin sama da yawa a duniya. Shekara da ta wuce ko zuwa goma da ta wuce ai ba mu samu wani mummunan haɗarin jirgin sama ba a Najeriya.
A cikin ƙasashen Afirka wace ƙasa ce aka fi samun haɗarin jirgin sama?
Ƙasashen Afirka an samu haɗarin jirgin sama tsakanin nan kamar ta Ethiopia hashe da aka samu na wannan sabon jirgi da ake kira sabon jirgin sama March. Kamar ma an samu haɗarin jirgin sama Congo an samu haɗarin jirgin sama amma in ka duba kashin gaskiya haɗarin jirgin sama sun ragu sosai saboda na'urorin da ake amfani da shi.
Wace ƙasa take da ƙaramcin haɗarin jirgin sama a Afirka?
Ƙasar da ba ta da jirgi da yawa so ba za a samu haɗarin jirgin sama ba da yawa. Ƙasa kamar Ethiopia tana da jirage wajen ɗari da wani abu tana da wannan ko Kenya ko ma Najeriya za ka gani cewa muna da jirage da yawa a ƙasar ko Kai ko Ikita da cewa su ma suna da jirage da yawa amma yanzu zan iya gaya maka in ce kamar Mali kamar Burkina Faso babu jirage da yawa a ƙasar.
Ko akwai ƙasar Afirka da ba ta da jirgin sama ko guda?
Sai dai waɗansu jirage su shigo su fita.
Kaftin waɗanne ƙasashe ne?
Akwai ƙasashe kamar irin su Mali irin su Benin ba su da kamfanin sufurin jirgin sama irin su Burkina Faso.
Haka ma wata ƙididdiga ta nuna cewa daga shekarar 1970 zuwa yau mutane 83,722 ne suka mutu a sakamakon haɗuran jiragen sama a duniya. Sannan an yi haɗuran jiragen sama har sau 11,164 a ƙasashen duniya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ta gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto na musamman. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Ridwan Abbas da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Raha of Okuta ya hano riga da kocin ɗin ta Martin Koopman da ya kasa tabuka abun kwarai a kakan shekara ta 2023 da 2024. Duk da kyakkyawan zatar da aka rinka yi masa, Koopman ya kasa samun sakamako mai kyau, abinda ya sa clubin ya shafe kwandilar sa. Kocin ɗan ƙasar Dutch ya bar House of Oak da tarihin nasara 2-0 a Premier League Ghana, inda ya samu maki 12 daga 30 da ake kyautata samu.
Wani jawabi da klubin ya fitar ya nuna cewar ra'ayin Salaman Kupman na cikin wani shirin yi wa rukunin masu aikin fasaha na klubin gyaran fuska yadda za su samu zuwa gaba a kaka na bana. Mataimakin kocin Abdulrahim Bashiru aka baiwa damar rikon klubin na wani lokaci. Ana wata ga wata yayin da Haas ke fama da Salaman kocin ɗinta, tsohon dan wasan tsakiya na klubin Jetego ya bayyana cewar yana bin klubin bashi na kuɗi da aka amince za a biya shi lokacin da Haas ta saye shi daga Great Olympics a shekara ta 2005. Tego wadda ya yi wasa kaka uku da Haas of Oak ya bayyana cewar klubin ya amince ya biya shi CD 6,000 da albashin CD 1,800 duk wata, amma klubin ya saba. Game da abin da Tego ya ce ne Haas of Oak ta biya shi CD 2,000 kawai ne, saura CD 4,000. Ya nuna damuwa ainihin game da rashin kula da halin rayuwar 'yan wasa a Ghana. Yana mai jaddada cewar kalubalen da 'yan wasa ke fuskanta shi ne na karban haƙƙinsu. Kungiyar da ke kula da club ligin Ghana Galka a takaici ta shirya wani taron da aka yi wa take lamuran shari'a wa mambobin kula da lafiyan club a nan Accra a ranar Talata. Manufan wannan taro shi ne kimsa club a kan lamura da suka danganci shari'a cikin wasannin motsa jiki a ƙasashen Afirka ta Yamma. Masu koyarwa daga Portugal da Ghana sun tarbiyyantar da mambobin sashi daban-daban na shari'a a Plus Wellesley Towers a babban birnin Ghana Accra ranar Talata 14 ga wata. Wakilan Premier League da Division 1 da kuma kungiyoyin ƙwallon mata duk sun halarci taron na rana ɗaya. Mahaifin Rafael Damina Patrick Akutusefa ya yi kira ga gwamnati da hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana su taimaka musu yadda za su kawo gawar tsohon ɗan wasan gida. Ɗan wasan na gaba ya faɗi ne yayin da yake wasa kuma rayayyar halinsa a wasan ligin Albania tsakanin KF Ignatia da FK Partizan a ranar Asabar. Ana sa ran za a bincika sanadin mutuwar a cikin binciken da aka soma. Game da abin da uban ɗan wasan ya ce ne dangi sun kasance cikin kaɗuwa yayin da suke makokin ɗan nasu. Matarsa dai ta bayyana cewar suna nan suna ƙoƙarin yadda za a samu jirgin da zai kawo gawar gida. Dangi sun ce suna buƙatar taimako daga gwamnati da kuma hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Redwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Ta gaida Redwanu. Yanzu ko agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe 3:57 ga Maryam da takaitattun labaran duniya.
To a takaice, sojojin Isra'ila sun kai samami a asibitin Shifa da ke Gaza da safiyar yau Laraba suna neman mayakan Hamas bayan da suka ba jami'an ma'aikatan lafiyar yankin gargadi na 'yan mintoci. Babban daraktan ma'aikatan lafiya na Gaza Dr. Munir Al-Burj ya fadawa gidan talabijin ɗin Al Jazeera cewa sojojin Isra'ila sun kai samami a bangaren yamma na cibiyar lafiyar. Sojojin sun ce sun kai na'urori da abincin jarirai da kuma kayan jinya a asibitin da ya sha fuskantar farmaki. Sojojin Ukraine sun kafa sansani a gabashin gabar kogin Dnipro a yankin Kherson a cewar wani jami'in Ukraine. Ukraine ta sha yunkurin fatattakar dakaran Rasha daga gabashin gabar kogin mai mahimmanci wanda ya kasance mai wani shinge da ya hana Ukraine ɗin ci gaba da dannawa yankin Kherson zuwa yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Har ila yau kogin ya ba Rasha damar jibge sojoji a wasu yankuna masu tsauran matakan tsaro na gabashin Ukraine kamar Zaporizhia. Vladimir Saldo, gwamnan da Rasha ta nada a yankin Kherson da ta mamaye, ya tabbatar da cewa sojojin Ukraine sun kafa sansani a gabashin gabar kogin Dnipro, amma ya ce a kananan rukunoni suke zuwa kuma suna jin jiki. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun yi kira ga shugaba Joe Biden da ya sa batun neman sakin wasu 'yan ƙasar Amurka da ake tsare da su a China ba bisa ƙa'ida ba da muhimmanci a lokacin da zai gana da shugaban China Xi Jinping. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce China ta tsare wani dan kasuwa daga jihar Texas mai suna Mark Sweden da Kylie ba Amurke dan asalin China shi ma dan kasuwa daga Long Island a birnin New York da kuma Pastor David Lynn na jihar California da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba. Dan majalisar wakilai daga jam'iyyar Republican Michael McCaul, shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar wakilai, ya shayi magana akan Mark Sweden. McCaul ya buƙaci Biden ya sanya sakin Amurkawan da China ke tsare da su ba bisa ka'ida ba a cikin ajandar ganawarsa da shi.
To ma sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Grisham wadda ta shirya ta bada umarni, da ma injiniya mu na wannan dare Mr. Bill. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku sallama, mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin.